الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 18 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 19 ga watan 1 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Kafin darasi na yau, muna da tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko, dan uwa ke cewa musulmi ne yake aure da mace wadda take bakitabiya. Idan aka ce bakitabiya, ita ce yahudiya ko nasraniya, wadda take mai addinin yahudanci ko addinin yan mushaw, sai Allah ya mata rasuwa, tana da ciki, ko kuma bayan ta aihu kace Allah ya mata rasuwa da ciki, shin makabarta ta musulmi za a kai ta abin ne ko kuma makabarta wadda take ta arna? Ba maganar a kai ta makabarta ta musulmi abin ne, dan haramun ne abin ne musulmi da arne abu daya. Kamar yanda Allah ya bambanta mu, muna raye muke sama da su da daraja da kima da martaba, to haka bayan mutuwa mu muke da daraja da kima. An gane ko? Don haka musulmi da arne baya halatta a hada su a makabarta ɗaya abin ne. An gane ko? Hanyar jirgi daban ta mota daban. Musulmi shi yake da daraja da ɗaukaka da mutunci a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira. To don haka kasancewar a nan inda a ce ta aihu, to ita sai mu kai ta can, sai mu ba jama'ar ta su kai ta can makabarta ta su ta arna su binne ta, wannan da sai mu kai shi makabarta ta musulmi mu binne shi. An gane ko? Saboda ƴaƴa ko waɗanda suke na arna, iya hukuncin da ake yankewa a kansu, wato kasancewar ana yanke hukuncin su akan matsayin musulmi ne. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi ke cewa ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Manzon Allah ya ce babu wani da da ake aihuwarsa face ana aihuwarsa ne akan addinin musulunci. Alfitra anan addinin musulunci ake nihi, kamar yadda can cikin suratul Rum Ubangiji ta'ala ke cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. To shine sai ya ce fa abawahu yuhawidanihi, sai dai idan ya girma, wato mahaifansa su maida shi ba yahudi ko kuma su maida shi ba wani dan mushaw din, har wato yan mushaw ne. Idan kuma maguzawa ne su maida shi ba maguje, ya zauna haka nan ba addini, ko ya zama tu mai bautar wuta mai bautar gumaka. To dan haka anan kenan, tunda matsayinta ba ta haife wannan ciki ba, makabarta ta arna za a kai ta abin ne, ta bayyana halatta a kai ta makabarta ta musulmi. Tambaya ta biyu da dan uwa yake cewa wai menene matsayin yin sallah ta gawa da takalmi? Yin sallah ta gawa da takalmi ya ma wuce matsayin halak, sai ma mu ce sunna ne, ba ma sallar gawa ba, hatta da waɗannan salloli waɗanda suke na lokaci biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi ya umarce mu cewa mun salla da takalmin domin mu saba ma yahudawa da ƴan mushaw domin su ba sa salla da takalmin su ba sa sallama ba sa salla da kufi kuma hadisi yana cikin sunani Abi Dawud ana cikin salla sahabbai sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cire takalmansa ya maida gefe ya aje kowa sai ya fitar da takalmansa sai ya aje anan me zamu iya fahimta shine tsantsar koyi na manzon jiya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye ba su da madibi abun koyi face manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi abu kai tsaye to ba maganar latti an gane ko kamar yanda ka san inuwarka in ka dan gusa ta gusa to haka sahabbai suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matukar sun fahimci abun bai ke banta da shi ba ana salla ne fa sai suka ga ya fitar da takalmansa ya maida gefe ya aje kowa sai ya fitar da nashi ya aje da aka gama salla sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce me yasa naga duk kun fitar da takalman ku suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka cire takalman ka ka aje don haka mu ma muka fitar da namu manzon Allah ya ce ni abin da yasa na cire takalma na Jibrilu alaihi salam ya zo ya bar labarin cewa akwai najasa a karkashin takalma na don haka na fitar da su manzon Allah ya ce daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci ya leka kasan takalmansa idan akwai najasa manzon Allah ya ce ya goge akan ƙasa ya yi sallah da takalmansa don haka idan ka taka najasa da takalmi ba maganar sai ka sanya ruwa ka wanki idan ka murza shi akan ƙasa wannan najasa ta gushe shikenan ya tsarkaka haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da mu to don haka wannan fa cayi ho daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci ya leka kasan takalmansa idan akwai najasa manzon Allah ya ce ya goga takalman akan ƙasa sai ya ce kuma ya yi sallah da takalmansa don haka anan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu yi sallah da takalmi amma umarnin ba yana nuna cewa dole ne iya abinda zaka aje wannan umarni sunna ce mustahabba kai sallah da takalmi an gane ko kamar yanda wancan hadisi da muka karanta a farko yake cewa ku sab yake cewa khaliful yahuda wan nasara wa sallu fi ni'alikum fa innal yahuda wan nasara la yusalluna fi ni'alihim wala fi akhfafihim aw kama qala manzon Allah ya ce ku saba ma yahudawa da ƴan mushaw ku yi sallah da takalmin ku domin yahudawa da ƴan mushaw ba sa sallah da takalmi ba sa sallah da kufi shi kuma saba ma ba yahudi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce dole ne duk abin da muka san waɗanda suke arna suna aikatawa to mu dole ne mu saba musu abu ɗaya takne ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce mu cewa mu yi wato kar mu sake mu yi koyi da su akan wannan yanda junansu yake kaunar juna to haka ake buƙatar musulmi mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya zamanto muna da kaunar juna da san juna da taimaka ma juna kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir a takeice anan ba ma ita sallar gawa ba ta da ruku'u ba ta da sujada to ga sallar da take da ruku'u da sujada an ce mu yi sallah da takalmin kuma gashi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da takalmin ne yake sallah aka ba shi labarin cewa akwai najasa a kasan takalmansa don haka sai ya fitar da takalma don haka kasancewar ita sallar gawa ba ta buƙatar sai ka fitar da takalmanka so da yawa ma kakan fitar da takalmanka inda aka aje gawar za a yi mata sallah wuri ne wanda yake na kazanta da najasa an gane ko don haka kuma ko nan ka koma kusa irin su aqrabul masalik irin su muktasar khalil daga cikin littattafan fiqhul malikiyya a cikin babu fahara babu izalatin najasa anan sun yi bayanin cewa takalmi da kufi idan aka goga akan ƙasa aka kankare najasar shikenan ya tsarkaka ba sai an sanya ruwa an wanke ba to menene fa'idar su shigo da cewa takalmi in an taka najasa in an goge ya tsarkaka in ba dan ayi sallah da shi menene fa'idar shigowa da shi anan don haka karancin ilimi ne da jahiltar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka zaka ga wasu suna inkari akan haka ka'ida da man larabawa suke cewa almar'u aduwwu ma jahila, wato shi mutum makiyi ne, abokin gaba ne game da duk abin da ya jahilta. Abin da ka jahilta sai ya zamanto shine abokin gabanka, ka ringa musu da shi. Don haka dai yin sallah da takalmi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma fa anan abin da muke so mu gane, in ka tabbata wata fitina za ta biyo baya, to anan daina sallah da takalmin shine yafi alkhairi game da yin sallah da takalmin. Saboda ka'ida malamai suka ce dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha, ije banna shi ake gabatarwa akan janyo gyara. In kana tsoron ka shigo masallacin jama'a kai sallah da takalmi fitina za ta biyo baya, to bai dace ba kai. An gane, saboda wannan sallah da takalmi da za ka yi maslaha ce. To amma barnar da za ta biyo baya fa, na mutane su yi inkarinka ko a samu wata jayayya da wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, to anan sai ka daina yin sallah da takalmi. Amma in masallacin ya ku ya ku ne, masu kokarin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kakan iya shiga kai sallah da takalminka. An gane ko? Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin wato baban da ke bayani gam dangane da cewa an so mutum ya ƙaurace ma jama'a, ya koma gefe ɗaya ya shiga sha'aninsa. Lokacin da jama'a suka lalace, zamani ya gurɓace, ayyuka waɗanda suke na asha suka yawaita a ban ƙasa, to a wannan lokaci ya halatta musulmi ya ƙaurace, in ma ya shiga dokar daji ya nisanci jama'a, ya zamanto inda zai ƙoƙarin gudanar da addinin sai ya kauce ma wannan fitintunu. Ko kuma mutum ya kasance ya kaɗaita a gidansa, daga gida sai masallaci, sai makaranta, sai ziyarar ƴan uwa waɗanda suke dangi, wanda Allah ya wajauta mana ziyararsu, wannan sadar zumunta tsakaninmu da su. To don haka mun wuce da wato kaɗan daga cikin hadisan da malam ya shigo da su a farkon baban, bayan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, fafiru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin, wanda wannan aya Ubangiji ta'ala yana mana umarnin cewa mu gudu izuwa gare shi. Wanda anan abinda ake nihi ma'anar wato gudu, wato ana nihin cewa mu yi gaugawa mu fake zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan al'amuranmu. Dan ba inda bawa zai gudu ya samu tsira da kariya illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ka gudu ka nabe a bayansa kayi a banza, ba tsiyar da zai kulla maka, yanda shi ma bai isa bai kulla ma kansa wata tsiya, to haka ba zai kulla ma wani ba. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne bawa yake gudewa izuwa gare shi ya samu tsaro da kariya a rayuwarsa ta duniya, sannan a makoma lahira. Kamar yanda bayani ya gabata, Ubangiji ta'ala na ba mu kissar mutum uku waɗanda suka zauna suka ki fita yakin Tabuka, alhali babu uzurin da ya zaunar da su, wanda da Allah ya aiko saƙon cewa ya karɓi tubansu, sai Allah yake faɗa mana halinsu, kamar yadda ya ambata mana a cikin suratul Tauba, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alayhim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الشاهد وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وأن متاني أكو كأبو بن مالك دا مرارة ابن الربيع دا هلال ابن أمية وبنجي تعالى يتي وظنوا سنيكيني أن لا ملجأ من الله babu wata mafaka game da azabar Allah illa ilaihi faci zuwa gare shi, ba inda za ka je ka fake ma azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dole sai ka koma zuwa gare shi. Don haka daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman addu'arsa ta wajen kwanci, a cikinta yake cewa yake cewa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'atu dhahri ilayka ragabatan wa rahabatan minka la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Ash-shahid yace la malja'a, manzon Allah yace babu wata mafaka wa la manja, babu wata matsira minka daga azabarka illa ilayka faci zuwa gare ka. don haka shine anan Ubangiji ta'ala yace da mu fafirru ila Allah, ya ku jama'a ta mu'minai ku gudu zuwa ga Ubangijinku subhanahu wa ta'ala, ma'ana ku gushe ma azabarsa, ku koma zuwa ga Ubangijinku a cikin dukkan al'amuran ku. Gudu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin neman kariya game da azabarsa hanya ce daya daya, wato shine tsara dokokinsa, iya abin da ya shar'anta mana nayi mu yi bakin gulgudan iko, abin da ya hane mu dena. Wannan idan ka tsare wannan abubuwa biyu, to wannan ka fike zuwa ga Ubangijinka subhanahu wa ta'ala, za ka samu tsira a rayuwarka ta duniya, sannan kuma a makoma lahira. Sai ya ce inni lakum minhu nadhirun mubin, lalle ni wato gare ku ya ku jama'a mai galgadi ne wanda yake mabayyanin galgadi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ma'ana anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ubangiji ta'ala na hika hakaito mana matsayin manzansa sallallahu alaihi wa sallama, matsayinsa mai galgadi ne game da azabar Allah, kuma mai bayyanar da galgadi, wanda kuma Ubangiji ta'ala ne ya turo shi takanas domin ya galgadi jama'a, kuma ya ba waɗanda suke mu'minai albishirin gidan aljanna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira, lalle mu muka turo ka da gaskiya halin kana mai bada albishir ga duk wanda yayi imani cewa makomar sa ita ce aljanna, kuma kana mai galgadi da gidan muta game da duk wanda ya bijire ma Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, bai kadaita shi ba a cikin ibada, bai gaskata ka a matsayin manzo. To dan haka a ƙarshe mun tsaya ƙarshen hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghanam yattabi'u biha sha'afal jibali wa mawaqi' al qabr yafirru bi dinihi min al fitan, rawahu al bukhari. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wato kankanan dabobi ya kusanta su zamantu sune zababbiyar dukiya ta musulmi, fiyayyar dukiya ta musulmi, saboda dangane da kiwon dabobi akwai kusa da cin halak, musamman idan mutun ya tsare haƙin waɗannan dabobi, kamar yadda ka kawo su ka daure su kana kokarin ba su ci da sha da kula da lafiyarsu, to wannan sune yafi kusa da cin halak, wanda kuma zamu iske cewa ita ce sana'a ta farko ta annabawan Allah. Shine yace yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghana, maza Allah yace kankanan dabobi, ma'ana tumaki da awaki, shine ake nihi da alghanam. Maza Allah yace ya kusanta su zamantu sune fiyayyar dukiya ta musulmi, yattabi'u biha sha'afal jibal, ko kuma yattabi'u biha sha'afal jibal, wato yana bibiyar kan duwatsu da waɗannan dabobinsa, wato domin neman ciyawa. Sai ya ce wa mawaki alƙabur, wato da wurin da ruwa ke kwantawa a dokar daji, domin duk inda ruwa ya kwanta to ciyawa za ta fito, inda ciyawa ta fito ko nan ne wurin kiwo. Sai ya ce ya firru bi dinihi min alfitan, wato yana guje ma fitintunu wato da addininsa, ma'ana yana guje ma fitintunu domin ya tsira da addininsa. Nan kasancewar wata alama ce daga cikin alamomin gaskiyar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda manzon Allah yake bada labarin abinda zai wakana nan gaba, musamman a ƙarshen duniya, wanda kuma al'amarin ya ma wakana tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fitintunu sun yawaita. Don haka sai aka samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka guje ma wannan fitintunu, suka shiga daji, wanda bayani ya gabata. Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya ƙara masa yadda, ya fita dokar daji, ya koma da raƙumansa da tumakinsa da awakinsa, ya koma can yana zaune. Ɗanshi Umar sai ya iske shi, sai yake ce masa yanzu babam ya dawo da kai nan, za ka fita daga cikin jama'a ka dawo dokar daji kana zama kai kadai. Dan sai yake ce masa, ya hankali kirjinsa, sai yake ce masa uskut, yace ja bakinka ka kyale, yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa inna Allah yuhibbu al'abda taqiyal ganiyal khafiya, lalle Ubangiji ta'ala na kaunar wato bawansa wanda yake mai tsara dokokinsa, wanda yake ya wadatu da abin da ke wajen Ubangijinsa game da abin da ke hannun jama'a. al-khafi, wanda yake mai boye kansa, wanda baya san a san cewa shi shine wane. To dan haka kasancewar anan Sa'ad fitintunu ne suka yawaita a birnin Madina lokacin nan, jama'a suna jayayya akan mulki, ana ja'in ja, an samu abun duniya, kowa kawai iya abin da yasa gaba harkoki waɗanda suke na duniya, ana kokowa akan madafai waɗanda suke na mulki. Don haka shi Sa'ad sai ya kaurace sai ya koma daji. To dan haka anan shine manzo Allah yake cewa ya kusanta kankanan dabobi su zamanto zababbiyar dukiyar musulmi, ya ringa bin kan duwatsu da inda ruwa ke kwantawa a dokar daji domin neman ciyawa, yana guje ma fitintunu domin tsira da addininsa. To dan haka wannan hadisi yana nuna cewa an so musulmi a duk lokacin da fitintunu suka yawaita yana tsoron zai yi talallabiya game da addininsa, to anan abinda ake bukata ya kaurace ma jama'a, in ma ya zamanto ya zauna ya lazumci gidansa, daga masana'antar shi sai gidansa sai masallaci sai wasu abubuwa waɗanda suke na ban makawa, duk wata mu'amala da wata hulɗa da jama'a mutum ya kaurace, ko kuma mutum ya fita dokar daji inda ma sai wanda ya tarra ka sannan zai iske ka. Zamu iske kuma sharadi, in ma za ka kaurace to ka tabbatar da cewa akwai wasu abu na dokoki a kanka, dole sai in za ka iya tsare su sannan kauracewar aka so ka yi. Sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa wato kasancewar gujewa da addini game da fitintunu hanya ce ashe ta magabatan kwarai waɗanda suke mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba dan komai ba ko domin ka neman kariya ne ga addini. Yau za mu tashi babi na gaba, hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa ana abi hurairah radiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال له أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. واتو أبو هريرة الله إكرمه سيدا كي فدا تشيوا مزن الله صلى الله عليه وسلم يجي ما بعث الله نبيا da dai Ubangiji ta'ala bai taba turo wani annabi daga cikin annabawansa ko wani manzo daga cikin manzanni, illa ra'al ganam, face wannan annabi sai yayi kiwon dabbobi. An gane ko duk wani annabi da Allah ya turo wato sai yayi kiwon dabbobi kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo ko kuma a farkon al'amarinsa. Fa qala lahu ashabu, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce da shi wa ant, har kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kiwon dabbobi? Qala na'am, manzon Allah ya ce kwarai na koyi kiwon kankanan dabbobi, tumaki da awaki. Kuntu ar'aha ala qararida li ahli makka, manzon Allah ya ce na kasance ina ma mutanen makka kiwon kankanan dabbobin su tumaki da awaki a bisa wasu ƴan canji da suke tattara mun lokaci zuwa lokaci. An gane ko shine kenan asalin makiyayi da zai fito ya tattara dabbobi na jama'a ya kai su wurin kiwo da yamma ya dawo da su, a duk lokaci zuwa lokaci a kayyade masa iya abinda za a bashi na ladansa. An gane ko kiwo sana'a ce wadda take ta annabawan Allah. Don haka anan da suka ce masa ya Rasulullahi kai ma kai kiwon kankanan dabbobi, manzon Allah sai ya ce kwarai kuntu ar'aha ala qararita li ahli makka, yace na kasance ina ma mutanen makka kiwo a bisa wasu ƴancin garangaran da suke ba. Lafazin qararit jam'i ne na qirat, idan aka ce qirat wato yanki ne ɗaya daga cikin yanki 24 na dinari, sai ka kasa dinari yanki 24 sannan kashi ɗaya shine ake kira da qirat, wanda wasu malamai suna ganin cewa in ka kasa dinari kashi 12 kashi ɗaya shine ake kira da qirat. Kamar yanzu misali idan ka ɗauki jikka guda anan, dala 20 so nawa ce jikka? 20. Idan ku dala 10 ce sai ka hada dala 10 su 20 za ta baka jikka. Idan ku dala 5 ce sai ka hada dala 5 su 40 za ta baka jikka guda. to haka idan ka dauki shi kirat kenan canji ne an gane ko na kudade wanda suke amfani da shi a wannan lokaci dan shi kirat kamar yanda wasu malamai suka ce rabi ne na nau'in kudin da ake kiran shi addanik shi kuma danik wato ɗaya ne daga cikin shida na dinari an gane kenan idan ka kasa dinari kashi shida kashi ɗaya shine danik rabin danik shine kirat kenan anan a wannan magana kenan shi wato kirat sai ka hada 12 zai baka dinari guda kamar yanda kuma wasu malamai suka ce sai ka hada kirat 24 zai baka dinari guda kenan ɗaya ne daga cikin wato yanki 24 na dinari wato wasu ƴan kwabbai ne ake tattara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mu ce wasu ƴan tammaye ne ake hada masa lokaci zuwa lokaci akan ya fita da dabobin mutanen Makka ya kai su makiyaya su yi kiwo da yamma ya dawo da su wurin kwanansu to don haka wannan kasancewar dukkan annabawan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tattara su akan nau'in sana'a guda kamar yanda bayani zai zo nan gaba anan abinda muke so mu gane dukkan annabawa Allah ya musu ilhama ya ganar da su sana'ar da ya dace su yi a farko wato shine kiwon kankanan dabobi kamar yanda bayani ya gabata lafazin alganam ya kunshi tumaki da awaki banda tumaki da awaki ba wanda zai shiga cikin wannan lafazi an gane ko to kasancewar wannan kuma kafin Allah ya turo su ne a matsayin annabawa suke kiwon dabobi wanda kasancewar wani training ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba annabawansa an gane huro ne ake ba su saboda kasancewar duk mutumin da yake kiwon dabba wanda matsayin dabba ba ta da hankali kuma dabba tana da wuyar sha'ani idan ka ce gabas za a yi sai ta yi yamma idan ka zo ka tattara su gu daya su hadu sai su watse wannan ta yi nan wannan ta yi nan kuma sannan a cikin tumaki da awaki akwai waɗanda suke masu rauni kankana wani lokaci ka je ka ga makiyayi zaka ga ya rungumi ƴaƴan dabobi kamar 2 zuwa 3 nan yayi nan da gudu ya taro wannan nan yayi nan da gudu ya taro wannan sannan kuma idan wani abu ya zo zai fada su shi zai yi kokari ya dau sandar shi ya kare waɗannan dabobi saboda dabobi ba hankali ba gare su to yanzu mutumin da yayi kiwon tumaki wanda tinkiya tana daga cikin dabobi waɗanda suke marasa hankali kiwon dan adam ya bashi wahala ba zai bashi wahala ba don haka wannan huro ne Ubangiji ta'ala yake ba annabawansa kafin nauyin da za a dora musu wato ya isu don annabawan Allah da Allah yake turo su daga cikin nauyin da Allah yake dora musu shine wato tafiyar da jama'a su san yanda za su yi su tsara jama'a su daidaita su akan tafarki wanda yake madaidaici yanda kasancewar an wato mai kiwon dabobi kankanan dabobi yake kokarin tattara su a guri daya a wurin da ya dace ya dora su kuma akan hanya wadda ta dace to haka manzannin Allah subhanahu wa ta'ala famar da suke su tattara jama'a su zamanto tsintsiya madaurinki daya kuma su dora su akan tafarki guda shine tafarkin Ubangiji subhanahu wataala tafarki madaidaici na'am wanda Ubangiji ta'ala yace da mu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun to dan haka anan kenan Ubangiji ta'ala yake ba su wannan huru domin su san da cewa nan gaba ga nauyin da za su dauka shine wato na siyasa yaya za a yi su tafiyar al'umma don haka duk mutumin da yayi kiwon kankanan dabobi musamman tumaki da awaki zaka same shi yana da sifa kamar guda uku sifa ta farko zaka same shi yana da daukan hakuri da jimri yana da daukan hakuri wannan abu ne sananne duk mutumin da yake kiwon kankanan dabobi zaka same shi yana da daukan hakuri saboda zaka ga yawuna a tsaye yayi nan idan ya taro wannan zai yi nan ya taro wannan kuma ba zai damu ba in wannan ta kurce hannu kokari zai iya bita abu na biyu zaka same shi akwai bi da sannu tare da shi zaka same shi babu garaje an gane ko abu na uku kuma zaka same shi yana da tausayi domin in dabba ta kasa makiyayi daukan ta yake di yanda za a yi sai ya dauke ta ya taho da ita ba zai bar ta ba a can to dan haka su annabawan Allah don haka suka siffanta da irin waɗannan sifofi guda uku. Abu na hurku, suna da hakuri. Duk cutarwar da za a ma annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, ba sa waiwayawa balantana su tanka ma wanda ya cutar da su, za su kau da kai su yafe masa su manta da abin da aka musu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ɗabi'antar da su akan wannan ɗabi'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan muka ɗauki yadda ya rayu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a cikin kunci wanda ba irin cutar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai haɗu da ita ba, amma mi yayi hakuri ya ɗauka ya jimre, wanda ya tafi ɗa'if domin kiransu zuwa kaɗaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Yana kiransu zuwa ga musulunci, suka haɗa shi da ƙanƙanan yara da wawayensu waɗanda suke zamna gari banza, suka ringa jifansa, dugadugansa suka ringa jini, wanda daman zage-zage da faɗin baƙaƙen maganganu wannan ba sai an faɗa ba. Yana kan hanyar dawowar shi, Ubangiji ta'ala ya turo masa mala'ikan da yake wakiltar duwatsai, wanda Allah ya wakilta shi game da kula da duwatsu. Yace Ubangijin ka ya turo ni, yace in har ka bani umarni zan dau dutsi daya na jefa musu gabaɗe su hallaka. Manzo Allah yace bana buƙatar haka, abinda nake buƙata Allah ya fitar, ina fatan Allah ya fitar da wanda zai ringa bauta masa, zai ringa fadar la ilaha illallah daga tsatsansu. Kaga anan inda kai ne aka ma irin wannan abu cha zaka yi, ai an mai lati. To kaga anan ɗabi'ar da suka ɗabi'antu ta ɗaukan hakuri shine ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Sannan kuma an cutar da shi a cikin iyalinsa, an cutar da shi a karan kansa, ba abinda ba a masa ba. Wata rana wani yana bin sa, koyi zo ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shake shi ta baya, ya ci kuikuye mayafinsa. Sahabai suka haro masa, manzon Allah ya ce a ku kyale shi. To dan haka kasancewar ya kamata ya zamanto mutarbiyantu akan wannan hali, ya zamanto muna da ɗaukan hakuri duk abinda aka mana na cutarwa, in ma faɗin bakar magana ko zagi ko bugu ko zalunci a cikin dukiya ko a mutuncinmu ko a menene, to mu kauda kai mu manta mu yafe ma wanda ya mana, mu nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka kuma hallo wajen bangaren tausayi, annabawan Allah sun yi fice akan haka, sun yi fice akan tausayi, tausayin al'umma suke, dan haka suke kokarin ba dare ba rana fama su ceto al'umma daga tabewa da halaka ta duniya da lahira. Don haka suka bada rayuwarsu da lokacinsu gaba daya akan karantar da al'umma da kokarin yaya za a yi a isar da wannan musulunci sasannin duniya, kudu da arewa, gabas da yamma. Haka sahabbai mazan jiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan tarbiya, suka sadaukantar da rayuwarsu, suka sadaukantar da dukiyarsu, suka dau hakuri, suka jimre, suka kaurace ma mahaifarsu, suka yaɗo a cikin duniya ba dan komai ba, domin isar da wannan addini. To dan haka kenan, anan shine hikima ta Ubangiji subhanahu wataala da duk wani annabi kafin Allah ya turo shi a matsayin annabi sai yayi kiwon kankanan dabbobi. Kuma anan abinda zamu gane hikima, me yasa Allah yake bance su da kankanan dabbobi, tumaki da awaki? Saboda suna da wuya al'amari, sabani ga manyan dabbobi, shanu da raƙuma. Idan raƙuma ne ana iya sanya musu da baibayi sai a haɗe su kawai abu daya. Shanu igiya ake ja gaba ɗaya, kowace a zarga mata a wuya ba inda za ta je. Tumaki za a iya musu haka? Ba magana za a iya musu haka balantana awaki. An gane ku? Saboda haka kiwon awaki da tumaki ya fi wahala akan kiwon shanu da raƙuma. Wannan abu ne wanda yake sananne. Kuma wanda kasancewar su galibi shi kiwon raƙuma, iya ma abinda yake haifar ma mutum shine kaushin zuciya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, galibin kaushin hali zaka same shi ga masu kiwon raƙuma. Zaka ga mutum hankalin nasa shi ma dai irin kamar na dabbobin da yake kiwo ne, yana da kaushin hali. To amma duk wanda yake kiwon kankanan dabbobi, to shi wannan ba mun haɗe bane ba cewa wai duk wanda yake kiwon manyan dabbobi zaka same shi haka. Galibi in aka ce mafi yawa, an gane ko? Mafi yawa. Kuma wannan fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka koma cikin sahihu Muslim, anan ke akwai hadisi. Manzon Allah ya ce tausayi da rahama yana ga wanda yake mai kiwon kankanan dabbobi. mai kaushin hali da wauta yana nan ga wanda suke masu kiwon raƙon ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama as-sadiq ne al-masduq mai gaskiya ne a cikin duk abin da yake faɗa kuma abin gaskatawa ne domin baya furuci game da san zuciya kuma abu ne wanda jarrabawa ta nuna game da haka sannan kuma wannan na nuna mana ashe annabawan Allah gaba ɗayan su sun yi tarayya akan sana'a guda shine kiwon dabbobi an gane ko gaba ɗayan su sun yi tarayya duk wani annabi kafin Allah ya turo shi a matsayin annabi wato yayi kiwon dabbobi kankanan dabbobi sannan kuma abu na biyu wanda annabawan Allah suka yi tarayya da manzanninsa menene kira zuwa ga kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada shine tauhidi kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu gabaninka Ubangiji ta'ala yace ba mu turo wani manzo daga cikin manzannin mu face sai mun masa wahayin cewa yanda al'amarin yake la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa ana Ubangiji ta'ala yace face ni fa abuduni dan haka ku kadaita ni a cikin ibada kar ku sanya mini kishiya dan haka da kiwon dabbobi da tauhidi annabawan Allah gaba ɗayan su da manzanninsa sun yi tarayya akan waɗannan abubuwa biyu to bayan wannan kasancewar sana'a dai wanda suka yi tarayya kuma an samu annabawan Allah daban-daban bayan wannan sana'a suna da sana'o'i waɗanda suke na daban wanda idan muka koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kiwon dabbobi yayi wata sana'a wadda a Hausa ake kiranta baranda wanda mutum zai dauki kudi ya baka aje ayi kasuwa abinda aka samu na riba a raba kamar yanda matar shi Khadija Allah ya kara mata yadda kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aureta sun yi mudaraba shine ma'ana ta bashi hannun jari aka je aka yi kasuwa sannan kuma aka raba riba wanda in ka dauka annabi Dawud alaihi salam yana da sana'a bayan wannan sana'a ta kiwo da yayi a farko kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo Ubangiji ta'ala ya sanar da shi sana'a shine na kera sulke na yaki an gane ko idan aka ce sulke wata riga ce wanda mayaki yake sakawa a jikinsa wanda ana saka ta ne da zobe wanda yake na bakin karfi wanda wannan zobe ba a yi mai fadi kuma ba a yi waɗanda suke kankana wanda ba za su jayu ba ana yin shi ne madaidaici sannan sai a hada su juna da juna wanda takobi ba za ta iya mashi ba zai iya tillashi ba takobi ba za ta iya sarawa ba kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa wala qad ataina dauda minna fadla ya jibalu awwi bima ahu wa tayr wa'alanna lahu alhadid an'imal sabighatin wa qaddir fi sar wa'malu saliha inni bima ta'maluna basir ash-shahid ubangiji ta'ala yake cewa an'imal sabighatin yace ya kai Dawud ubangiji ta'ala yace ka kera sulke waɗanda suke masu cikar saka an gane kar ka yi su sarasara wa qaddir fi sar ubangiji ta'ala yace ka dan daidaita a wajen zuban kar ka yi mai fadi an gane ko yanda makamin abokin gaba zai tilla kar kai kuma wanda yake kankana wanda ba zai ringa jayuwa ba ya zamanto ya takure wanda ya sashi shine Allah yace wa qaddir ka daidaita fi sard wato game da shi zoban da zaka saka sulken sai da Allah ya koya masa yanda zai yi sannan kuma a cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala yake cewa wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun Ubangiji ta'ala yace Dawud mu ne muka karantar da shi wato sana'ata labusin yanda ake saka sulke lituhsinakum min ba'sikum dan wannan sulke ya kare ku da izinin ubangijin ku game da makamin abokin gaba Ubangiji ta'ala yace fa hal antum shakirun shin ko ku masu gode mana ne akan ni'imar da muka muku to dan haka kaga annabi Dawud alaihi salam bayan waccan sana'a yana da sana'a shine wato makeri ne kenan haka idan ka dauki annabi zakariya alaihi salam matsayin sa wato kafinta ne zakariya alaihi salam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi an gane ku haka idan ka dauki annabi nuhu alaihi salam shi ma kafinta ne da annabi zakariya da annabi nuhu gaba ɗayan su kafinta ne kenan wanda ake cewa minizi sannan idan ka dauki annabi Ibrahim alaihi salam shi ma haddad ne wato makeri ne haka idan ka dauki annabi Musa alaihi salam shi kuma kasancewar lebra ne zamu ce annabi Musa alaihi salam lebra ne lebranci yayi kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul qasas an gane ku lokacin da ya je wajen wannan dattijo na birnin Madina a lokacin nan da suka gana da annabi Musa alaihi salam sai yake ce masa inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajuduni insha Allah min as-salim an gane ku shine yake cewa inni uridu an unki haka ihda ibnatayya yace ni ina da nihin na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana mata guda biyu ala anta ajurani thamaniya hijaj abusa cewa kai mun leburanci wato shekara 8 shine ka ringa kore dabobi na wurin kiwo kaje ka dawo da su kuma ka kai su mashaya su sha ruwa sai yace fa in atmamta ashra in har ka cika wato shekara 10 fa min indikto wannan san kanka ne amma wa ma uridu an ashukka alaik an gane ku yace ni bana nihin cewa in tsananta maka ni dai 8 amma in ka cike 10 to wannan ba laifi satajiduni insha Allah min as-salihin annabi Musa sai yace masa zalika baini wa bainak ayyama la ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakeel yace wannan dai lamari ne tsakani na da kai an gane ku don haka kuma babu wani zalunci da kamun in ma na cike gomar kuma ubangiji ta'ala shine mawakilci akan abin da muke fada kaga anan annabi Musa aka dauke shi a matsayin labor yayi aiki a biya shi aiki ne zai yi shekara 8 sakamakon aikin da za a biya shi shine za a aura masa diya sannan haka idan ka dauki daga cikin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar sana'ar shi shine koli dan koli ne an san dan koli wanda komai in ka je wajen shi zaka samu ka samu allura ka samu zare ka samu reza ka samu menene duk kaya tarkace ne a wajen sa ainihin sana'ar Abubakar shine koli idan ka dauki Amr ibn al-As shi kuma mahauci ne kwawa ita ce sana'ar sa Amr ibn al-As sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuma in ka dauki mafi yawan su muhajirun waɗanda suka kauro Madina mafi yawan su ƴan kasuwa ne su kuma mutanen Madina su kuma manoma ne banda aikin garake ba su da wata sana'a to dan haka wannan yana nuna mana ashe shi musulunci ba addini bane ba wanda yake na zaman banza zaman kashe wando musulunci bai yarda ba ka zo ka zauna baka da sana'a ko mun kankantar sana'a kai kokari ka rungumi wannan sana'a kai kokarin kare mutuncinka an gane ku kuma ta hanyar wannan sana'a za ka yi kokarin cin abin da Allah ya halitta maka wanda muna da wata muhadara ta musamman wanda insha Allah wata rana ma samu mu gabatar da ita muhimmancin neman halaka a musulunci wanda zamu zanu insha Allah ta'ala muhimmancin sana'a da kuma irin fa'idar da ake samu a karkashin sana'a wanda ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa kafin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kenan anan manzannin annabawan Allah suke kiwon dabobi wanda kiwon dabobi kamar yadda muka yi bayani yana kusa da halak duk mutumin da yake kiwon dabobi to yana kusa da cin halakkinsa an gane ko sannan kuma wannan yana nuna mana irin yadda annabawan Allah suke da kaskanta kai wanda ba sa daukan kansu akan wani abu kaga sana'a ce wanda take karamar sana'a ba ana da ƴan dabobi ka ringa kora su kiwo kaje ka zo wannan sana'a ce wanda take karamar sana'a duk da cewa sana'a ce wanda idan mutun ya dau hakuri akwai tara dukiya ta wannan hanya saboda abubuwa ne wanda Allah yake saka albarka a cikin su wa anhu radiyallahu anhu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala من خير معاش الناس رجل ممسك إنان فرسه في سبيل الله يدير على متنه كلما سمع هيئة أو فزع طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل في بنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية yuqimu as-salata wa yu'ti az-zaka wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa minan nasi illa fi khair rawahu muslim. Wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace min khairi ma'ashin nas, wanda yafi kowa rayuwa wadda take mai dadi a cikin jama'a, ma'ana wanda rayuwar shi tafi ta kowa a cikin jama'a, an gane ko? Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana a yau dai muna rayuwa, muna faduwa, muna tashi, idan aka wayi gari kai nan kai nan kai nan, duk me kake nema shine yaya za a yi ka toshe bukatunka na rayuwa. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana wanda yafi kowa daga cikin jama'a rayuwa wadda take mai dadi. Manzon Allah yace rajulun mumsikun inana farsihi fi sabilillah, mutumin da yake rike da ragamar dokin sa domin yaki na daukaka addinin Allah.
Na'am,
an gane ko? Kullun ashirye yake, ragamar dokin sa tana kusa da shi domin yaki na daukaka addinin Allah. Yadiru alamati ne kullama sami'a hay'atan aw faz'a, duk lokacin da yaji ayya ayya ku fito ku fito, sai ya kure bayan dokin sa tunda dama ashirye yake. Bara alaihi, manzon Allah yace sai ya kure bayan dokin ya buta gila qatla aw il mauta mabanna, kawai iya abin da yake nema mutuwa yake nema a inda ake zaton samun ta, shine fagen daga, ba gudu ba ja da baya. Manzon Allah yace wannan shine fiyayye a cikin jama'a wanda yafi kowa rayuwa mai dadi, saboda me yasa gaba shi lahira yake nema, mutuwa yake nema a inda wato ake zaton samun ta, inda ake zaton samun mutuwa ku shine fagen daga. Shine yace rajulun, wato mutumin da mumsikun inana farasihi fi sabilillah, wanda ke rike da ragamar dokin sa domin yaki na daukaka addinin Allah. Lafazin inan wato ita ce ragama, idan ku kace anan shine abinda idanka yake hangowa kenan, abinda ya bayyana. Sai yace yadiru alamati ne wanda ke kure bayan dokin sa kullama sami'a hay'atan aw faz'a, a duk lokacin da yaji ku fito ku fito. Lafazin hay'a sauti ne wanda ake kira, ma'ana idan yaki ya tunkaro, an gane ku? Kamar yanda za a ringa ayya ayya jama'a ku fito ku fito, to duk lokacin da yaji wannan kuwa na cewa yaki ya tunkaro, kai tsaye sai ya kure bayan dokin sa. Yabta gila qatla aw il mauta mabanna, manzon Allah yace yana neman kisa, wannan kokonto ne aka samu daga marwayacin, shin manzon Allah cewa yabta gila qatla mabanna ko kuma yabta gila mauta mabanna, yana neman mutuwa a inda ake zaton samun ta. To wannan shine fiyayye a cikin jama'a. Amma fa karka fahimci cewa wannan shiri na cewa kullun ashirye yake ya watsar da lamurra na duniya, a lamurra na duniya yana yi bakin gurgudu, sai dai bai maida duniya cewa ita ce hanyar sa, an gane ku? Dan bai dace bai zamanto mutun ya watsar da lamari na duniya na neman halakkin sa, a ka je ka nemi halakkin ka, amma ya zamanto harka ta addini ita ce a gaban ka. Sai yace aw rajulun fi gunaymatin, yace ko kuma mutumin da yake cikin yan dabobin sa. Lafazin gunayma wato tasgir ne na ganam, idan aka ce al-ganam sune kankanan dabobi, kenan gunayma sune yan kankanan dabobi, kenan tumaki da awaki. Sai yace fi ra'si sha'fatin min hadhihi sha'ab, wanda yana bibiyar kan dutsi daga cikin duwatsu domin neman ciyawa. Aw badini wadi min hadhihi al-awdiya, ko kuma yana bin cikin kwaruruwa domin neman ciyawa. Manzo Allah yace tare da haka yuqimu as-sala, yana tsaye da sallah a lokantanta. Wa yu'ti az-zaka, kuma yana bayar da zakka ta dukiyarsa ga waɗanda suka cancanta a ba. Wa ya'budu rabbahu, kuma yana kadaita ubangijinsa a cikin ibada. Hatta ya'tiyahu al-yaqin, har mutuwa ta cin masa. Abinda ake nihi da al-yaqin anan ita ce mutuwa, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul hijr, wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka kadaita ubangijinka a cikin ibada har mutuwa ta cin maka. Haka kuma Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul mudaththir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nud'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qa'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin al-yaqin ayil maut abinda ake nihi mutuwa shine yace wa ya'budu rabbahu yana kadaita ubangijin sa a cikin ibada hatta ya'tiyahu al-yaqin wato har mutuwa ta zo masa dan haka anan al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri da ya kallu wannan aya yace ubangiji ta'ala bai sa ma babawa wani ajali wanda in ya kai zai daina ibada sai dai mutuwa don haka kasancewar akwai waɗanda suke da'awar cewa wai su sun yi usuli sun yi fana'i sun samu yaqini shikenan doka ta sauka daga kansu doka tana kan gama garin bayi don haka zaka same su ba sa sallah ba sa azumi kuma duk wani aiki na asha shi suka sa gaba wai sun samu yaqini wanda kuma su ne fa ake da'awar cewa wai waliyan Allah ne wai sun samu yaqini abinda ake nihi da al-yaqini ita ce mutuwa baka da wani lokaci wanda in ka kai shi zaka dina wato ibada illa mutuwa sai manzo Allah yace laysa minan nasi illa fi khair ba ruwan shi da jama'a sai dai akan wani abu na alkhairi ba ruwan shi yazo cikin jama'a ayi ta wani hulda ana bata lokaci ana kai kawo sai dai in wani aiki ne na alkhairi to yana tare da su an gane ko kamar yanda wani mawaki yake cewa liqa'un nasi laysa yufidu shay'an siwa lahadhayani min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nasi illa li talabil ilmi aw islahi hali yace haduwa da jama'a a zo ayi kaza ayi kaza yace ba abinda zai fa'idantar da kai kawai sai dai cacaniya wane yace kaza wane yace kaza don haka yace ka kankanta cudanya da jama'a kawai sai dai in neman ilimi ne ko kuma wato gyara hali wanda yake na rayuwa na kaje kai sana'a shine kadai iya abinda zaka yi amma duk wani abu na bata lokaci ya kamata ka kaurace masa to shine yace laysa minan nasi illa fi khair ba ruwan shi da jama'a sai dai abinda yake na alkhairi to wannan yana tare da jama'a amma duk wani abu na bata lokaci wanda babu amfanin duniya a cikin sa balantana na lahira to baya ciki don haka wannan yana nuna mana fadala ta jihadi domin daukaka addinin Allah ya zamanto mumini a kullun a shirye yake abinda muke so mu gane in aka ce jihadi bai takaita ba ga fitafagen daga duk wata gudunmuwa da mumini zai kawo domin daukaka addinin Allah sunan shi jihadi kai jihadi da ranka da dukiyarka a kullun ya zamanto a shirye kake ka kebance dukiya duk lokacin da aka wani aiki na addini ya tashi to a shirye kake to wannan ya zamanto daidai da mutumin da shi ya rike dokinsa kawai jira yake a ce ku fito ya fito an gane ko ya zamanto kenan kullun a shirye muke domin daukaka addinin Allah sannan kuma wannan yana nuna mana fadala ta kiwon dabobi domin kiwon dabobi mutun zai kare mutuncin sa zai yi kokarin cin halakkin sa kuma da dabobi ne zaka iya kaurace ma jama'a ka koma daji ka rayu yanzu waɗanda suka saba kiwon dabobi a dokar daji in suka zo cikin gari yanda ka san kamar ka sa su cikin batta ko ka sa su cikin kwalba kari fama suke su biya bukatun su su koma can daji domin sun fi hutawa a can sannan kuma wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da yake cuduwa da jama'a to sharadi ne a kansa jama'a su kubuta game da harshen sa kuma su kubuta da hannun sa in dai zaka zauna da jama'a ka cudanya da su to karka zagi jama'a karka aibanta su karka yi da su kuma sannan karka zalunce su a cikin dukiyarsu ko a karan kansu ko a cikin mutuncinsu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana fiyayyen musulmi shine musulmin da jama'a suka kubuta game da halshensa da hannunsa bai ya zagin su bai ya aibanta su bai ya cutar da su bai ya zalunta su a karan kansu ko a dukiyarsu ko a mutuncinsu don haka kenan annabi manzon Allah yace laysa minan nasi illa fi khair shi wannan musulmi fiyayye ba ruwan shi da jama'a kawai sai dai aiki na alkhairi kinan jama'a sun kubuta game da hannunsa sun kubuta game da halishinsa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ashe musulmi ya dace wato ya kaurace ma jama'a duk lokacin da fitintunu suka yadu kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mutumin da yake bibiyar kan duwatsu da kwaruruwa da dabobinsa domin neman ciyawa ba ruwan shi da jama'a kawai sai dai in aiki na alkhairi ya tashi to zai zo ayi da shi amma duk wani abu na bata lokaci baya ciki don haka kuma wannan yana nuna mana sharadi in ka kaurace ma jama'a dole sai ka tsaye da dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ka kaurace ma jama'a ka shiga sha'aninka a'a sai ka tsida sallah, ka tsida zakka, ka ci gaba da bauta ma ubangijinka duk abin da Allah ya shar'anta maka ne yi kai bakin gulgudan iko na hannuwa ka hannu har mutuwa ta cin maka, to wannan kauracewa ita ce kauracewa mai amfani. Amma kauracewar da mutum zai yi ba tare da tsare dokokin ubangiji subhanahu wata'ala, wannan kauracewa ba ta da amfani. Don haka kuma mun yi bayanin cewa in har mutum zai iya kubuta da addininsa, to ya jimre ya zauna a cikin jama'a shine yafi dacewa. Muminin da yake cuɗuwa da jama'a, yake ɗaukan haƙuri a bisa cutarwarsu, ya fi muminin da baya iya ɗaukan haƙuri akan cutarwarsu wanda ya kaurace. Don haka kasancewar akwai wasu hanyoyi wanda in an bi su insha Allahu ta'ala za a samu tsira game da dukkan wasu fitintunu, wato na duniya da kuma fitintunu waɗanda suke na lahira, ba tare da bayani ba akan su a gurguje. Farko dai akwai bin Alkur'ani da Sunna. Agane ku duk mutumin da yake so ya tsira game da fitintunu, musamman fitintunu na zamani, to mutum ya zamanto ya dukufa akan bin Alkur'ani da Sunna. Domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na bar muku abubuwa biyu matukar kun yi ruko da su, Manzo Allah ya ce ba za ku bace ba, shine Alkur'ani da Sunna. Abu na biyu, kai ta'addu'a, Allah ya kare ka game da fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suke koyayyu. Abu na uku, ka nisanci duk abin da zai iya kusantar da kai zuwa fitina, to ka nisanci wannan guri. Abu na hudu, wato shine ka ji tsoron fitina, ka ɗaukan mata matakai kafin ta zo. Abu na hudu shine ka dukufa, ka ba da mahimmanci akan neman ilimi na shari'a, an gane, da zuwa sauraron karatu, to ta wannan hanya za ka kare kanka. Na shida, wato shine tambayar malamai dangane da duk wasu hukunce-hukunce na addini da duk wasu abubuwa da suke faruwa a zamani. Abu na bakwai shine mutum ya yi kokarin riko da aqidar mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na takwas shine ka lazimci jama'ar da take tabbace akan gaskiya, jama'ar da suke da riko da Alkur'ani da Sunna, to kada ka ware daga cikin su. Abu na tara, kada ka yi ƙoƙarin keta doka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saba ma Allah ko manzansa ko shuwagabanni waɗanda suke na musulmi. Abu na goma, wato shine bi a sannu, wato da tafsasawa da nisantar duk abinda zai iya fusata ka. Abu na sha ɗaya shine yin nazari game da ƙarshen al'amura, duk abinda za ka aikata to ka tsaya ka lura da in ka yi kaza yaya ƙarshensa zai kasance. Na sha biyu, wani lokaci ka ja bakinka ka kame, an gane ko, saboda kasancewar shi kanshi jan baki, mutum ya kame bakinsa akan wasu abubuwa, wannan yana daga yana da mahimmanci kuma yana nisanta mutum game da fitina. Ba kowane lokaci bai dace mutum ya fito ya yi magana. Sannan abu wanda yake na sha uku shine mutum ya kalli maslaha ta jama'a, duk abin da za ka aikata to kada ka kalli maslaha ta kanka, ka kalli maslaha ta jama'a, in nayi abin nan zai gyara jama'a ko ba zai gyara su ba, to shi iya abin da ake buƙatar musulmi ya kalla. Waɗannan matakai ne kamar guda 13 wanda suna buƙatar bayani da misallai ta hanyar da in mutum ya bi zai iya kare kansa game da fitintunu na zamani. Nan insha Allahu ta'ala ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.